Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani da rauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Sai kuma a iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma fashionhausa.com. Sunana Hawwa Sharif. A yau 6 ga watan Satumba na shekarar 2024 shirin yau da gobe yana Kaduna garin Gwamna, inda wakiliyarmu a can Binta Ibrahim ta tattauna da bakin da ta gayyato akan maudu'in shirin na yau, wato matsalolin ambaliyar ruwa ga muhalli. Kamar yadda aka saba, muna tafe da wani girki mai ƙayatarwa a bangaren kwalama, don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. Sai yake masu saurare, ba tare da ɓata lokaci ba, in ja gefe in bar ku da wakiliyar tamu Binta Ibrahim da bakinta. Binta, gare ki.
Ambaliyar ruwa annoba ce da ke neman samun wajen zama kowace shekara a Najeriya, yayin da matsalar ta daɗe tana laƙume rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyin al'umma a jihohin Najeriya. Ita dai ambaliyar ruwa tana da wasu nasabobi ko dalilan da ke haifar da ita, kama daga yin gine-gine a hanyar ruwa da kusa da rafuka, sai ɗabi'ar rashin tsaftar muhalli da zubar da shara barkatai, mutane da cinkushe magudanar ruwa. Akwai jihohi a Najeriya da dama da matsalar ambaliyar ruwa ke neman samun wajen zama na dindindin duk damina, ko in ce kowace shekara. Kaɗan daga cikinsu akwai jihohi irin su jihar Kaduna, jihar Niger, Jigawa, Yobe, Delta, Bauchi, jihar Lagos da sauransu. Kuma yadda a wannan shekarar ma aka samu ambaliyar ruwa a wasu daga cikin jihohin na Najeriya, ciki kuwa har da jihar Kano. Sai dai tun kafin samuwar ambaliyar ruwan, hukumomin kula da yanayin samaniya ta Najeriya sun rika fitar da sanarwar gargaɗin samun ambaliyar ruwan a wasu daga cikin waɗannan jihohi, yayin da hukumomin bayar da agajin gaggawa na jihohin su ma suka fitar da nasu gargaɗin na yiwuwar samun ambaliyar ruwa a daminar bana. Sai dai a gefe guda ana ganin irin waɗannan hukumomi da gwamnatoci a Najeriya tunawar gargaɗin kawai suke fitarwa ba tare da ɗaukan matakin kare afkuwar ambaliyar ruwan ba a aikace, wanda ake ganin hakan ne ke sa a duk shekara sai an samu ambaliyar ruwan. Sai ita ambaliyar ruwa takan zo da wasu illoli da matsaloli wanda ke shafan lafiyar ɗan adam, kamar yadda za mu ji daga bakin Dr. Bilkis Usman daga asibitin koyarwa na Barau-Dikko da ke jihar Kaduna.
Ambaliyar ruwa na zuwa da abubuwa da yawa wanda ya shafi rayuwar ɗan adam da kuma mahallinsa. Ta ɓangaren lafiya, wasu irin abubuwa ne akan fuskanta bayan da aka yi ambaliyar ruwa?
Ita dai ambaliyar ruwa, kamar yadda mutane suka sani, ita yadda aka ce ambaliya shine ruwa ya fita daga gaban da ya kamata yake ya fita, ya shiga ko gabarsa, gaba-gabansa kenan, ko kuma ya shiga cikin gidajen mutane da sauransu. Abubuwan da suke kawo shi sun kunshi abubuwa da yawa, amma a ciki har da al'amura harkokinmu na yau da kullum, kamar zubar da shara a cikin magudanan ruwa wanda yake hana ruwan in yazo ya wuce ta inda ya kamata ya shiga hanyar shi na wucewa, da kuma wani lokacin gine-gine da kan yi, wani lokacin mu yi gine-gine a kan magudanar ruwan, lokacin kuma mu je mu yi gine-gine a gabar rafuffuka. To abubuwan da ya shafi lafiya da zai iya aukuwa lokacin da aka samu ambaliyar ruwa, za a iya kashe shi kaman kashi uku. Akwai wanda za su faru lokacin daga wannan din ambaliyar ruwan ya auku
wato nan take
kenan nan take kenan wanda a turance za a ce mishi immediate causes so wayannan abubuwan shine kaman misali ruwa ya shiga gida zai fitar da mutane daga gidajensu zai kawo musu damuwa abinan rayukan su wanda za a iya ce mawa kaman maybe wani lokaci zai iya kai mutum ga a turance abinda ake ce mu ciwon damuwa kaman depression to sannan kuma wani lokacin injinin bai da kwari zai iya faduwa ma mutane ya kawo ya ji ma mutane ciwo shi ma ne ya shafi lafiya har ya kai ga halaka wani lokacin kuma zai iya kawo karaya duka wayannan ya shafi kiwon lafiyar dan adam sannan wani lokacin in akwai kaman a ce magudanan wuta in ya hadu da ruwa shi ma zai iya kawo abinda zai ji zai kawo tarakun wuta zai iya kawo abinda zai ji zai kawo lahani ga dan adam shi ma ya kawo rasa rayuka sannan ruwan da kanshi in yana da karfi zai iya tafiya da mutane shi ma zai kawo rasa rayuka to banda wayannan kuma lokacin akwai wanda kuma ake ce ma lokacin tsaka-tsaki to an gama da wannan lokacin immediate period din kenan nan da nan da abin ya
fara
nan take so yanzu an fitar da mutane an samu an gane wayanda suka rasa rayukan su ba a gansu ba wayanda aka an dai sai yanda aka yi da su yanzu kuma an zo ga wayanda suke nan yanzu ya za a yi da su za a kwashe su za a kai su aje a aje su a neman musu wurin zama wani lokacin zaka ga cewa wurin zaman zai zama kaman ɗan gudun hijira to anan ne ake samun abubuwa da yawa da suka shafi kiwon lafiya misali wurin zama zaka ga cewa mutane da yawa suna zama a daki daya to anan ne cututtuka da yawa kaman cututtukan da suka shafi a ce numfashi kaman sanda akai a ce misali in akwai covid din nan kin ga shine ake ce ma wannan overcrowding mutane da yawa a wurin makwanci daya za su samu cututtukan zai ringa yaduwa sannan in akwai mai cutan wannan tuberculosis that is ciwon tarin fuka kenan shi ma zai iya samun yaduwa sannan kuma a nan lokacin ne zaka ga cewa wani lokacin kamar ruwan sha din sa ba lallai a samu ruwan sha a go mai kyau to a nan ne kuma cututtukan da suka shafi ruwa da ake samun su suke samun yaduwa ta ruwa mara kyau kamar su cholera ciwon abin amai da gudawa banda ma cholera na cholera ma akwai ciwon amai da gudawa na from daga wasu wasu other causes so irin su za su iya samuwa sannan ciwo kuma irin su hepatitis A wanda shi ma ta ruwa ake samun shi shi ma yana nan za a iya samun shi sannan su typhoid da sauransu su ma ciwuka ne da za a iya samu ta wannan hanya to a wannan lokacin kuma wannan gaban still na tsaka-tsakanin lokacin da a lokacin ne za ki ga cewa rashin abinci zai nuna saboda mene yanzu gonakinsu ambaliyar nan ta wanke gonakinsu
ya wanke amfanin gona
abincinsu da suka ajiye a gida shi ma ba lallai a iya fitowa da shi ba to anan ne dan abin da aka samu ake ci to nan ne kuma zaki ga an fara samun yunwa to daga nan sai dogon lokaci that is abin da a turance ake cewa long term effects na
sakamako
mai dogon zango na lokaci na shi sakamakon
shi
wannan ambaliyar ruwa to anan ne yanda muka ce lokacin akwai yunwa abinci babu to anan ne zaki fara ganin tamuwa that is abin da ake ce ma a turance malnutrition a yara
ciwon
yunwa a yara sannan anan ne lokacin zai a fara samun wayanda abubuwan wannan ciwon damuwa da muka magana a tun wancan lokacin anan ne zai fara bayyana zai fara nuna kansa anan ne duk wani mai ciwon kila ko ciwon hawan jini da da bai nuna ba anan saboda su damuwa kila rashin samun kula da kyau da
sauransu
da asaran dukiya da aka yi daga farkon wancan lokacin
to baya ga bangaren lafiya kuma masana fannin muhalli a koda yaushe suna bayyana irin matsalolin da ke haifar da ambaliyar ruwa da kuma illata muhallinmu ga dai ta bakin masanin muhalli Alhaji Yusuf Mu'azzu Usman daraktan muhalli da albarkatun ƙasa a jihar Kaduna
gaskiya abin da ke sababa ambaliyar ruwa abu ne guda biyu na farko canjin yanayi sannan na biyu ɗabi'un jama'a na farko da ne magana shine misali akwai magana da ake magana ta dumama yanayi ya sa ainihin wasu sinadarai sun caccanza wanda ke kawo yawan mamakon ruwa kaga wannan ɗabi'u tana da alaka da wannan amma kaga wani abu ne daga Allah sannan na biyu cikin gari inda jama'a suke kuma ɗabi'unsu kan sabbaba wannan ƙwarai da gaske wajen abubuwa masu yawa. Na farko toshe magudanar ruwan, gini akan magudanar ruwan, zuba shara a magudanar ruwan, da kin bin ka'idojin da mahukunta suka yi na zamantakewar ɗan adam gaba ɗaya. To waɗannan duk abubuwa ne da suke kaɗan daga cikin abin da ke sabbaba ainihin matsalolin ambaliyar ruwa. Sannan kamar yadda magana yawanci wannan shara da ake zubawa da wasu gine-gine da abin da ake yi, sannan kuma har yau misali za ki ga cingarin Kaduna akwai babban kogi da saratsa bayan ƙananan madatsun ruwa da suke abin nan haka nan, to wanda ka zuwa wannan babban kogin. Jama'a akwai ka'ida na zamantakewa wadda hukumomi suka tsara nesa da kuma wasu wuraren da aka riga aka alamta su da cewa wuri ne wadda ruwa kan zai iya biyuwa. Amma sai ki ga mutane sun tafi, sun je, sun shiga, sun zauna.
Sun
yi gini a cikin wannan wurin. Duk da kiraye-kiraye da ake yi, duk da ainihin ka'idoji da aka sanya, amma sai a kunnen ƙashi. Yanzu misali, kina zuwa jikin babban kogi, bai kai taki biyar ba tsakanin ruwa da gine-gine da aka yi. Kaga wannan ai ba ƙaramin matsala ba ne. Za ki samu bayan an shaƙe ta da shara, jama'a kuma sun zo sun ƙara matsi gaɓar ruwan. Wadda in ta je shara ya tare wannan, babu inda za ta juyowa za ta nemi hanyarta don ruwa ba a taɓa ta hanya. To bayan an toshe can, ka zo ka toshe nan, kaga dole a samu aukuwan waɗannan bala'o'i na ambaliyar ruwa wanda take caza matsaloli masu yawan gaske. Akan rasa rayuka da kuma ainihin abin da Bature ke kira livelihood, misali abubuwan da ke da alaƙa da rayuwar ɗan adam ɗin gaba ɗaya, daga dukiyar shi zuwa abincin shi zuwa dai sana'o'i da shauransu, gonaki gaba ɗaya zaki samu ruwa ya malale su. To kaga wannan wata matsala ce babba. Bayan ga rasa wannan abubuwa, hatta lafiya, wanda shine kuma ainihin lafiya shine dukiya. To baka da lafiya ya zaka kai rayuwar? To wannan malalar ruwa take ta kan turo ababai da yawa da ke haddasa wasu cututtuka masu yawan gaske. To kaga wannan duka abubuwa ne dake zuwa da illan ambaliyar ruwa. Saboda haka shi yasa muke magana, muke kira duk da gwamnati daukan matakai masu ƙarfin gaske, akwai buƙatar al'umma su saurari kiraye-kirayen gwamnati, su taimaka ma kansu kafin gwamnati ta ƙara taimaka musu da abin da ya dace.
Madalla jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu bari mu koma ga Binta da bakinta inda za ta dora a inda ta tsaya.
To madalla, to masu bukata ta musamman na daga cikin mutanen da ake ta kiraye-kirayen samun canjin ɗabi'un rayuwa daga gare su, a inda a halin yanzu ake samun waɗanda suke ba da gudunmuwar su wurin ganin an samu canjin rayuwa ta ɓangaren bukata ta musamman. Malam Isiyaku Musa Ma'aji ɗaya daga cikin masu fasaha ne kuma wanda yake da bukata ta musamman, ya shiga aikin kera kekunan guragu domin sauƙaƙa rayuwa ga mabukata, musamman a cewarsa ga matasan mabukata.
Sunana Isiyaku Musa Ma'aji. Lokacin mangwaro ya zo in saya, in ya ƙare gwaba ta zo in saya in sayar, har Allah ya nufe ni da na ga mutane suna koyon sana'a. Wannan walda ɗin to shine ima na fara koya.
Me zan yi ra'ayinka na kai ma ka fara yin wani abu wanda zaka taimakawa
yan uwanka masu bukata ta musamman duk da yake bisa al'ada an fi ganin wanda da yake da bukata ta musamman ya kaskantar da kansa kuma ya bukan titi yana bara me yin ra'ayinka ka fara kamar da hankalinka akan neman na kanka tukuna sannan kuma har kai tunaninka tallafawa mabukata wurin kera keke ko in ce abin hawa da zai sauƙaƙa wa rayuwarsu
ba komai ya jawo hankalina zuwa ga sana'an waldan ba gaskiyar lamari bara ba sana'a bace yau idan kana bara da wanda ya kai ka da wanda bai kai ka ba kowani kallon wulakantacce yake maka shine gaskiyar magana da wanda ya kai ka da wanda bai kai ka ba kallon wulakantacce yake maka saboda haka wannan abu shi na gani ya ja hankali na daga tun ina karami bai kamata a ce na bari rayuwa ta tafi a haka ba kuma abin da yasa na mai da hankali game da yin kekuna irin namu na gurago saboda zaki ga akwai yaro za a kai shi makaranta primary to in yana karami yayyen shi suke goya shi zuwa makaranta amma yana kaiwa aji 5 aji 6 daga nan sai karatun ya fara lalacewa saboda nauyin shi yafi karfin su wa'annan yayyen da suke dauka shi sai ke ga a ƙarshe yaro bai je makaranta ba dan an gaji da dauka shi wannan ma yana daga cikin abubuwan da suka jawo hankalina na koyi wannan sana'a ta kekunan gurago nake yi saboda idan dai mutum yaro yana hawa wannan keken zai gama primary har secondary har university ma zai iya gamawa akan wannan keken wannan shine dalili na da yasa na koyi wannan sana'a
akwai wani amfani da ka samu daga alakar ka da jama'a misali kila irin kallon da suke maka
eh gaskiya akwai amfani da na samu da dama saboda canza ma mutum kallon mabaraci ya dawo cewa wannan wanda ya dogara da kanshi ne dan yana tabbatar maki a sanadiyar wannan sana'ar banda mutane haka masu zuwa sai sayayya su koma ina tabbatar maki akwai yan majalisu akwai gononin da yake ta wannan sana'ar muka saba da su sannan kuma aka zo bayanin karuwa ta wannan yanzu haka ina tabbatar maki abun alfahari da zan yi da shi shine cewa akwai yan uwa na wanda suke gurago ne suna bara da har Lagos suna zuwa amma sanadiyar wannan sana'a da na koya musu sun daina zuwa Lagos suna nan sun kafa shagunan su kuma suna amfani da su
to mallam Isiyako ni shawara zaka baiwa masu bukata ta musamman waɗanda suke ganin kamar ba su da wani buri gaba daya a rayuwarsu sun sirri su bara din da kuma karfafa gwiwa ga waɗanda suke neman na kansu
jan hankali da zan yi a gare su shine ta dai bara ba sana'a bace musamman yara matasa ina jan hankalin su kowane lokacin yake da dama ya je ya koyi sana'a sana'a na kuma ba wai sai walda ba a'a akwai sana'o'i da yawa wanda mutanen mu musamman gurago za su iya yi kin ga misali kamar akwai kafinta akwai gyaran takalmi akwai dinki wannan gurago za su iya yi kin ga gyaran waya nan za mutanen mu za su iya yi abu ne na hannu akwai gyare-gyare da yawa akwai ayyuka da dama ga trader duka mutanen mu za su iya yi saboda haka ina kira ga yan uwanmu na kada su su tashi su koyi sana'a musamman yara su ne manyan gobe kuma su ne rayuwarsu take da tsawo
ta yanzu kuma bari mu saurari tattauna da Washarif Tayi da ɗaya daga cikin ɗaliban da suka kawo ziyara Amurka a yau muna tare ne da Hafiz Jahun
bari mu je ga Hafizu Muftar Jahun
na gode da wannan dama da shiga bani jama'a assalamu alaikum sunana Hafiz Muftar Jahun kuma ni dan jihar Jigawa ne ni dai gaskiya tunda na je level na karshe a jami'a a shekarar 2017 na ce to ya kamata idan lokacin ina karatu a India na ce to zan koma gida ba zan koma cewar kawai zan dina samun aikin gwamnati kawai na dina aikin gwamnati bane ina so na hada kan matasa wanda suke harkar lafiya daga kan nurses doctors pharmacists lab scientists da sauransu
kai me ka karanta misali
ni na karanta doctor of physical therapy ne
to
masha Allah na da public health certificate
na'am
da nace ya kamata in hada kan matasa in ji daga bangaren wannan me yake kamar aboki na Isa
na'am
pharmacist ne so ji wannan me yake mu zo mu hada a waje daya mu champion din cewar accessibility na health a kasar mu mun yi promoting isa kan mu
kamar dai sha'anin da safi na kula da lafiya
yawa mun samar da shi daga community level
na'am
muka fara da muka fara dai gaskiya mutane ba su wasu ba su bada hadin kai ba suka tafi ni kuma na ci gaba da yi har Allah ya kai mu lokacin da COVID-19 ta zo nazo nake yi a COVID-19 kusan ni kadai muke yi a social media gidan radio na zona tara na aka kira daga office din mataimakin shugaban kasa cewar an ga abubuwan da nake yi a Twitter da waye ina so mu zumi aiki akan wayar da mutane akan COVID-19 muka zo muka yi wannan aiki kuma har muka kirkirar da wani tool wanda yake iya nuna cewar mutum yana da COVID-19 ko ba shi da ita so wannan shine kusan abin da ya fara kuma yanzu haka muna da mambobi wanda sun fi 1000 a cikin wannan kungiya ta mu kuma sannan cut across like among jihohi sha tara fadin tarayyar Najeriya
a yankin arewaci kenan ko
gaba daya har sauran akwai jihohin da bamu da wakilai
na'am
to amma dai yanzu abin da muke haka ne
ni fa koya a nan Amurka a wannan shiri da kuke
eh to ni da nazo wannan shiri tun da bangare bangare ne an sani a bangaren jagoranci sun ga cewar maybe nan gaba zan yi jagorantar harkar lafiya
wanda dai wani manufar lafiya ne nan gaba ba idan ma ba ana cewa kullum matasa su ne manyan gobe to ka gani ila nan zai fara to Allah ya sa mana da gabo
amin to na shiga aji an koyar da ni kuma sannan an hada ni da supervisor wanda ya koyar da ni abubuwa da ba dama kuma wannan shi supervisor nawa ya aiki a wurare da dama akwai WHO ta kungiyar lafiya ta duniya CDC ta nan Amurka Center for Disease Control sannan ya koyar da ni hanyar da zan bi ringa samun grant na ayyukan da nake yi a Najeriya akan harkar lafiya da yanzu haka ma muna working akan wani grant ba sai na faɗi akan nawa bane to amma dai
to a yanci ba aiki ki da
ba yawa yawa su wannan abin yana daga cikin abin da ni nake ganin cewar na amfana akan wannan shiri da nazo ni kuma sannan ya nusantar da ni cewar duniya ta koma bangaren technology kuma da ma ina da bin arena ta koma bangaren technology to abin da ya kamata yanzu mu more concentrating akai shine shine integrating wannan technology akan harkar lafiya wanda ina da bin arena to amma kuma ni ban san ta ran putting in shi into practice ba to amma shi yanzu ya saka ni a hanya kuma ina ganin cewa zamu ci gaba da aiki da shi yanzu haka ma gayyace ni akwai tarin da za a ƙara yi farkon wata shekara zan ƙara dawa na Amurka domin mu ci gaba da abubuwan da muka saba kuma sannan ina so in ga cewar mutum ko da yana ƙauye harkar lafiya zai sami ta kamar yadda wanda yake birni wannan shine ni mission dina ba ni mission da ya wuce wannan
ta yaya za ka nan ƙayo abin da ka koya a wannan horaswa da kuka samu a wannan shiga da kuka zo nan Amurka yadda za ka haɗa shi ka shigar da shi ka koma gida ya zama tsaraba da za ta amfanar da 'yan uwanka matasa da ke gida musamman kar ku manta muna da matasa da yawa wanda ba 'yan boko ba akwai wanda sun fara boko wani dalili ya sa ila an aje ba ƙarasa cikawa ba da dai sauransu wani tsari ka fara tunanin za ka gudanar ɗan ka koma gida ganin cewa ka amfana ka koma gida ka amfanar.
Eh ni dai gaskiya mission ɗina dama na faɗa shine inganta harkar lafiya Najeriya da ma Afirka baki ɗaya so kuma na conviction ɗina shine cewar idan babu lafiya mutum ba zai je makaranta ba idan babu lafiya ba zai tafi neman kuɗi ba idan babu lafiya ba zai je gona ba to dan haka kuma matasa su suka constitute 70% na al'ummar Najeriya kuma sannan rashin lafiya a asibiti za a ga cewar matasa ba sa zuwa da wuri asibiti sai lafiya sai wannan rashin lafiyar ta je ta karshe sannan sai kaga sun zo asibiti to ni abinda na koya shine ya ma za a yi preventing rashin lafiyar kafin ma mutum ya zo asibiti
a cikin tsarin abinda za ka yi akwai wani batu na horar da matasa yadda su ma za su shiga a riƙa wannan aiki da su
yawa to ni dama kamar yadda na faɗa ni ban yadda na aiki ni kaɗai ba na yadda na aiki
da an ce koya ta shi kaɗai
da haka shi yasa ni tun da farko da na fara wannan tafiya ta ba ne da cewar sai na nemi opinion na kamar su Malam Isa pharmacist
da kuma nurse a tsarin karshe menene sakon ka ga matasan Najeriya
to ni dai a gurgurje shine ni na san cewar matasa su ne ginshigin al'umma na zo nan Amurka ba tare da na san kowa ba da haka matasa ku tashi a tsaye ku yi karatu ku nema da kanku insha Allah duk inda kuke so ku je za ku je a wannan fadin duniya ta mu
to Allah ya ba mu sa'a
to yanzu kuma bar mu shiga madafar mu yau muna tare da Khadija Fati inda za ta zayyano mana girki mai dan karan dadi to Khadija farka da shiruwa
To barkamu dai masu sauraron mu, to yau dai muna dauke da dambun shinkafa ne.
To
dambun shinkafa abinda ake bukata in za a yi dambun shinkafa, zaki tanaji shinkafan ki daidai iyayen da kike bukata, sai ki samu alayyahu, wasu suna yi da zogale, wasu kuma suna yi na kabeji, to wanda dai kike bukata wanda kike da shi, shi zaki tanada. Sannan akwai gyada, sai kai miya, ki samu tattasai, attarugu da albasa, sai ki samu kori in kina bukata, wasu kuma ba su bukatan wannan gaskiya. To din dai da kike bukata haka zaki tanada ki aje. Sannan kuma sai man gyada, zaki samu gishirin ki, sai daddanen ki, sai dai yanda kike bukata.
To mun je zuwa yanzu zamu shiga girki, mun samu shinkafa ya zamu da ita.
To shinkafan ki dai idan tana da tsakuwa ko akwai dan buntu da sauransu, zaki zauna ki gyara ta, ki tabbatar kin sheke zama babu wannan dattin, sai ki kai barji. Kuma kina da abun barza a gida, ki barza abinki, sai ya barjin dai ya zama daidai, kar ki yi su manya, kar ki yi su kanana, inda dambinki zai yi kyau. In bayan kin barza shinkafan ki, sai ki wanki, ki tabbatar babu kasa a ciki, sai ki samu tukunyanki mai dan zurfi, ki samu murfin kwano wanda in kika sa ruwa a kasa, in yana tafasa ba zai dauko ya bata miki,
na ga tirin ake ne bukata,
yauwa tirin kawai ake bukata ya tirara abin. In kika dora wannan tukunya, sai ki samu dan dananki, ki zuba a cikin shinkafan da kika wanki da dan gishiri haka, in kika sa shi bai da wuya, minti biyar ma ya tirara miki shi.
To
minti biyar kake washu ta sosai, nan da nan ya tirara miki shi, in kika dan tirara shi da kinga akwai baki riga kin sa kayan haɗi.
Wato shinkafa ne yanzu kawai na wanki,
ita
da barzajin shinkafa zan zuba a cikin wannan,
a cikin wannan tukunya da aka sa mata murfi aka yi wannan din ruwan, sai ki juye shi a babban mazubi haka. In kika juye, dama kin riga kin tanaji wa'annan kayan na kin jajjaga, fara yi su dandanan ki, kin wannan kin yanka ganyen ki duk wanda kike bukata, to a wannan lokacin
an wanki an gyara,
an wanki an gyara su, sai ki dauko, sai ki hada su gaba daya.
To
in cha kuda,
wato sai an yi wannan kashi na farko, sannan an sako da shi an ba shinkafa tso,
yauwa
sai a dawo kuma ai mata haɗi.
Na'am, sai ki so, sai ki, amma a wurin tiraran saboda dandanan ya kama jikin shinkafa, zaki saka dandanan ki da gishiri.
To na gane.
Sannan in kika zo yanzu wurin hadawa, sai ki kara hadawa, sai ki dan kara mai dandano, saboda kin san wancan ba lalle ne ya kama, kuma gashi zaki saka,
ana dai san da ya zama ya shiga cikin ne, ya kuma dahu,
ya dahu, kuma kin san ganyen shi yana dan san magi. To a lokacin da kika hada duka gaba ɗaya, sai kin gama hada komai da komai, kin sa kayan miyan ki, sai ki dan kara mai dandano, ki jujjuya da gyadan ki, ki riga da ma ki dan kunkutsa gyadan ki, ba wai a manyan shi ba, kin dan sheke shi, kin cire wannan
bawon,
yauwa kin rage shi, sai abu sai ki zuba shi duka wurin hada dambinki. Wurin hadawa zaki dan yayyafa ruwa kadan,
wato in kika sapo da
yauwa, in kika
sauka na farko,
sauka na farko kenan, zaki dan yayyafa mai ruwa, sannan ki dan sa mai saboda kai ya dudunkuli, in an sauke ki ganshi yayi miki washar washar
haka, dan kadan da ake
sai mai gidan dan kadan zaki saka shi, sai ki mai da dambinki kan wuta, kamar yanda kika yi turaran farko na shinkafan da kika yi shi zalla. To shi ma dai bai wuce minti biyar, in ya dade mai yanayin wutar da kika sa, kar da yake cika mai wuta, saboda idan ruwan ya kore zai yi kauri. Kuma in kika ce zaki kara ruwa, kin ga shinkafan ne a sama, ba zai taba miki yanda kike so yayi kyau ba. Na'am, to idan kika haka minti biyar zaki make da kanki, zaki ji ya fara miki kamshi.
To wato kira makota ne,
yauwa kira makota, zaki iya kuma bayan duk kin gama wannan, sai ki yayyanka albasa, bayan kin sa wani a jajjage, sai ki yayyanka shi
sabon albasa,
ki zuba a saman shi, ki dan bashi minti biyu ya kara tarara. To nan da nan make da kanki zaki ji kamshin shi ya wannan dinki, minti biyar, minti goma, kika bude zaki ga dambinki, kalan ganyen ki ya canza ma gaba daya, ya hade, zaki ga yayi kyau. To in kin gama wannan shikenan, sai ki kwashe shi, ki soye manki, kamar yadda ake soye manki, dan za a ci mai da yaji da sauransu, kika soye manki, in kin sake dambu, sai ki zuba, ki hada, ki cakuda. To dambu ya kammala, insha Allahu dambu fa yayi,
sai ba Bahaushe yana cewa dambu wai idan yayi yawa baya jama, anya kuma aka tara dan maza,
gaskiya mun bai ji bane.
To masu sauraro, da haka muka kara karshen shirin namu na yau, a madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyin su a cikin shirin, sai Julie Leather Gresham da ta hada mana shirin, a wasu ke sallama da ku daga nan Washington DC, sai an jima. Ba wani ya zama ce gasima, ba zan ba